Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yako makeri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwali da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Lahadi, 11 ga watan Yuni shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Mahmud da kanan labarai.
Ma'aikatar tsaro ta Taiwan ta ce jiragen yaki mallakar China guda 10 ne suka ketare layin nan na Strait Median, wanda Taiwan din da China ke takaddama a matsayin shine kan iyakar kasashen biyu ta tsakiyar ruwa. Hukumomin Masar sun sanar da tsarin bada takardun izini ga 'yan Sudan masu muradin shiga kasar biyu bayan rikicin da Sudan din ke fuskanta. Hukumar kula da lamuran yanayi ta kasar Pakistan ta ce guguwar Bafa Joy mai dauke da cida mai karfi ta durfafi shiyar gabashi zuwa tsakiyar kogin Arabia.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji martanin kungiyar Ohanaeze ta kabilar Igbo akan dakatarwa da kuma kama gwamnan babban bankin Najeriya. Tana mai cewa wannan yunkuri ne na fidda kabilar Igbo daga ofisoshin gwamnati.
Ya canza, dole rawa ya canza. Yau shugaban kasar Najeriya sunan shi Bola Ahmed Tinubu ba Muhammadu Buhari ba. Bola Ahmed Tinubu ya zo da nashi tsare-tsare da nashi kuma tunani.
Wata kungiyar rajin kare haƙƙin Fulani makiyaya a kasar Ghana ta bayyana damuwa akan yadda ake cin zarafin makiyayan a wasu yankunan kasar.
Kamata ya gwamnati tsaya tsayin daka ta kafa dokoki ta tsaya kai don a kiyaye fitintun da suka tasowa.
A kasar Kamaru kuma an samu ɓarkewar cutar kyanda wanda hukumomi suke kokarin su domin dakile wannan cutar. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafe da shirin matasa a duniyar gizo wanda Halima Abdulrahim za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan labarai kashin farko.
Masarai, assalamu alaikum ga cikakkun labarun. Ma'aikatar tsaro ta Taiwan ta ce jiragen yaki mallakar China guda 10 ne suka ketare layin nan na Strait Median, wanda Taiwan da China ke takaddama a matsayin shine kan iyakar kasashen biyu ta tsakiyar ruwa. Ma'aikatar ta kara da cewa baya ga jiragen saman guda 10, akwai jimlar jiragen ruwa guda 4 da ke sintiri a yankin. Sai dai ta yi bayanin cewa Taiwan ɗin ta mayar da martani ga abin da ta kira kutse da China ke yi, inda ta girke jiragen ruwa da na sama a yankin na Strait Median Line. Wannan dai shi ne karo na biyu a ƙasa da mako guda da China ta ƙara yawan harkokin sojinta a kusa da kan iyakarta da Taiwan. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata, Taiwan ta ba da rahoton cewa jimlar jiragen sojin China 37 suka yi shawagi a yankin tsaro na Taiwan ɗin. Kasar Taiwan dai na tafiya bisa tafarkin demokradiyya, amma China na ci gaba da ikirarin cewa yankin Taiwan na ƙarƙashin ikonta ne. Fada ya tsananta a yankin gabashin Ukraine a biranen Bakhmut da Maryanka bayan da dakarun Ukraine ɗin suka mayar da martani ga farmakin mayakan Rasha. Babban hafsan mayakan Ukraine ya fada a jiya Asabar cewa sojojin Rasha na ci gaba da samun turjiya da kuma fuskantar mummunar asara sakamakon martanin Ukraine, ko da yake ba sa so duniya ta san kalubalen da suke fuskanta da kuma mummunar asarar da suka tafka. Babban hafsan mayakan na Ukraine ya ce dakarun Rasha sun kaddamar da hare-hare ta sama har sau 66 tare da cilla rokoki 39. Ya ce farmakin ya kashe adadi mai yawa na fararen hula da kuma raunata wasu da dama, baya ga rusa gidaje da sauran gine-ginen jama'a da ma na gwamnati. A jiya Asabar, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya roƙi Iran ta hanzarta dakatar da tallafin jirage marasa matuƙa ga Rasha, domin ya ci karo da ƙudurin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya game da makamin nukiliya na Iran ɗin. Ita ma fadar White House ta shugaban Amurka ta faɗa a shekaran jiya Juma'a cewa dangantakar al'amuran tsaro na haɓaka tsakanin Rasha da Iran. Hukumomin Masar sun sanar da tsarin bada takardun izini ga 'yan Sudan masu muradin shiga kasar biyo bayan rikicin da Sudan ɗin ke fuskanta a yanzu. Bayan barkewar fada a Sudan a tsakiyar watan Afrilun da ya gabata, kimanin 'yan ƙasar 200,000 ne suka shiga cikin Masar, kuma galibin su ta kan iyakokin ƙasa. Sai dai mahukuntan na Masar sun ce yara da mata da kuma duk wanda shekarunsu suka zarce 50 ba sa cikin jerin waɗanda za a tilastawa karɓar biza kafin ya shiga cikin ƙasar. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin waje ta Masar ta fitar a jiya Asabar, ta ce manufar bullo da matakin ba da bizar ga 'yan Sudan da ke neman mafaka a Masar shine dakile waɗanda ke damfarar mutane da sauran haramtattun ayyuka akan iyakokin shiga Masar daga Sudan. Sanarwa ta ce matakin baya nufin hanawa ko ƙayyade adadin 'yan Sudan da ke ƙoƙarin shiga Masar domin kaucewa yaƙi da ƙasar su take fama da shi. Labarin duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Wasu kungiyoyi masu rajin kare kabilar Ibo daga kudu maso kudu da maso gabas sun ce tuɓe gwamnan babban bankin Najeriya tare da tsare shi da hukumomin tsaro suka yi yana nuni da cewa gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta fara wariyar jinsi akan kabilar Ibo. Amma ƙwararru na ganin an fara ɗaukan matakan gyara ne. Wakiliyarmu wato birnin Abuja ke nan Madina da wadda ta aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Kungiyar koli ta al'adun kabilar Ibo, wacce aka fi sani da Ohanaezen Dibo, ta yi Allah wadai da matakin dakatar da gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele, tare da bayyana matakin da shugaba Bola Tinubu ya ɗauka a matsayin wata alama ta nuna wa kabilar Ibo wariyar jinsi. Kungiyar ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da daraktan kula da sha'anin ƙasa ta kungiyar Mazi Chima Uzo ya raba wa manema labarai. Uzo ya ce ba a bi ka'ida wajen dakatar da Emefiele ba, saboda haka kungiyar tana ganin mataki ne da aka yi da gangan da nufin kawar da kabilar Ibo daga ofisoshin gwamnati. Amma masanin harkokin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati ya ayyana matakin ne da cewa idan kiɗa ya canza dole rawa ta canza.
Kiɗi ya canza dole rawa ya canza. Yau shugaban ƙasar Najeriya sunan shi Bola Ahmed Tinubu ba Muhammadu Buhari ba. Bola Ahmed Tinubu ya zo da nashi tsare-tsare da nashi kuma tunani. Masu bincike ababen abin da suka faru a babban bankin Najeriya a lokacin da shi Godwin Emefiele yake shugabantar su sukan ikirarin cewa akwai wurare da yawa da ake ganin an yi ababen da ba daidai ba. Na farko an bada basussuka na cewa ana bada tallafin noma. Yawancin jama'an da aka ba basussukan nan ba wai masu noman bane. Yawanci ana zargin an bada basussukan nan akan ruwa wato interest na kashi 7%. Yawanci waɗanda aka ba basussukan an koma gefe an karɓi wani kaso mai tsoka wai a matsayin cewa an tallafa masa ne wajen samun wannan bashin, ma'ana muna kiran shi consultancy fee. Irin wannan kin ga ai an zalunci talakawan Najeriya, an zalunci duk wani ɗan Najeriya. Idan kika dubi yanayin yanda aka rinka sai da dala, an yi lokaci da yawanci sai a samu wanda yake da uwa a murhu sai a bashi dala miliyan ɗaya ko dala miliyan biyu ya je ya sayar. A yini ɗaya sai a baka ribar naira 100 akan kowace dala.
Shi ma masanin tattalin arziki kuma mai nazari a harkar kuɗi Yusha'u Aliyu ya ce cire Emefiele yana da nasaba ne da zarge-zarge da aka yi ta yi a game da abubuwan da suka rika wakana a CBN ba tare da bin ka'ida ba.
Ba mu yi mamaki ba, saboda mun karanta cewa hukumar tsaro na ƙasa tana zarginsa da wasu abubuwa. To kin ga idan aka samu zargi daga hukumar tsaro na ƙasa, to ba wanda zai ce wani abu sai dai da abin da bincike ya yi. Amma kuma kowa ma a cikin tattalin arzikin ƙasar ya yi tunanin cewa ko ba a kama shi ba za a yi raba shi da aikinsa, duk da yake ma shekarun da ya ɗiba na aiki suna da yawan gaske tun zamanin gwamnatin shugaba Goodluck Ebele Jonathan ya fara aiki kuma ya ƙara aikin a gwamnatin Buhari da matsaloli masu girma waɗannan matsaloli za su iya haifar da komi ga kowane irin mutum, musamman irin tsarin da aka zo da shi wanda bai nasara ba, wato tsari na sake fasalin kuɗi. kudi da kuma na shirin nan na rage yawan kudi a hannun mutane wanda bai nasara ba.
Shi kuwa tsohon sanata wanda ya wakilci Katsina ta Arewa Ahmed Babakaita ya tsokaci cewa
kamar ni ina goyon bayan wannan kuma na gode ma Bola Ahmed Tinubu Aswaji da yin wannan dan an ce da zahi-zahi kan buge ƙarshe. To amma fa wannan kamar yadda ke cikin tambayoyi kika ce za a duba alko an mishi adalci ko ba a mishi adalci ba, to wannan abun yana da matuƙar alfanu in ana so a ci nasara. Na farko dai gwamnan babban bankin Najeriya ba shi kadai wannan ta'asar ba, akwai na jikin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda an san irin harƙallar da suka rike tare da shi. Akwai waɗanda ake ce makabal wanda su ma irin an san harƙallar da suka rike da IMF da har yana zuwa yana tsugunna musu. Akwai maganganu irin maganar da ya faru a Beijing yanzu an kawo jirgi an kwashi biliyoyin kuɗi an jirgin ya tashi ya koma an bai ɗan Najeriya suna daga hannu.
A wata sanarwa da mai magana da yawun hukumar tsaro ta farin kaya Peter Afunanya ya fitar a yau tana cewa hukumar za ta nemi umarnin kotu domin ci gaba da tsare Emefiele har tsawon lokacin da za a yi masa tambayoyi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Mahmud da ci gaban labaran duniya.
Hukumar kula da lamuran yanayi ta kasar Pakistan ta faɗa a yau Lahadi cewa guguwar Baipa Joy mai ɗauke da cida mai ƙarfi ta durfafi shiyar gabashi zuwa tsakiyar kogin Arabia, sai dai tana ci gaba da tsanani a kimanin kilomita 840 a kudancin Karachi da kuma kilomita 830 ɓangaren kudancin Tata, kana da kilomita 930 a kudu maso gabashin Ormara. Masana kimiyyar hasashen yanayi sun ce iskar guguwa ta Baipa Joy na ɗauke da cida mai rugugi da ke barazana ga muhallin bil'adama. Kazalika hukumar kula da lamuran yanayin ta ƙasar Pakistan ta yi hasashen cewa akwai yiwuwar guguwar ta nausa zuwa yankin arewa da kuma arewa maso gabashi a gabar kogin Sindh da Gujarat a ƙasar Indiya. Wani jami'i a sashin kula da hasashen yanayi na gwamnatin Canada ya ce akwai yiwuwar ruwan sama zai wanke hayakin da ya turnike sararin samaniyar gabashin ƙasar. Sai dai ya ce ruwan saman da ake hasashen saukarsa a yau Lahadi ba lallai ya kai ga dajin lardin Kubik ba, wadda gobarar daji ta yi wa barna sai dai nan da kwanaki masu zuwa. A jiya Asabar ne aka samu tashin gobarar daji a sassan ƙasar Canada har sau 426 kuma 144 ta tashi ne a dajin lardin na Kubik. Ya zuwa yanzu gobarar ta kone fili mai faɗin hekta miliyan 4,400 a daura da kogin Atlanta da Pacific, al'amarin da ya tilastawa dubban 'yan ƙasar Canada tserewa daga muhallinsu, kana ya sanya mazauna yankunan Toronto da New York cikin yanayin haki saboda shakar hayakin gobarar. Jami'in sashin kula da hasashen yanayi na ƙasar ta Canada Mr. Garrett Chen ya faɗawa manema labarai a jiya Asabar cewa ana tsammanin saukar ruwan sama a yau Lahadi a kudancin Ontario da kuma kudu maso yammacin Quebec, wadda ake sa ran zai wanke yanayin gurɓatar sararin samaniya da aka samu sakamakon tashin gobara a yankunan da lamarin ya shafa.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Kungiyar Fulani makiyaya a ƙasar Ghana ta ce mambobinta na fuskantar ƙaruwan hare-hare. Kungiyar ta koka akan cin zarafi da ake yi wa 'ya'yanta. Ridwan Mukhtar Abbas na ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoto.
A Fulani makiyayan suka ce cikin shekaru uku da sun ka wuce ne aka rinka kai musu hare-hare a gidajensu, ana hallaka musu mutanensu, kimanin dabbobinsu wato shanu 5,000 aka hallaka haka siddan babu ƙaƙƙautawa, ana kuma ci gaba da kuntata musu ta kai musu hare-hare da'iman. Sirigu a jihar sama maso gabas da Mamikorob a jihar gabashi da Bono ta gabas da jihar Otini, wasu yankunan da aka fifar mafulani akai-akai. Kewan shanu dai ya jawo musu fitina tsakaninsu da al'umma waɗannan yankuna. Al'umma Fulani na ƙasar nan sun damu ainihin da irin rainin wayan nan da ake wa mutanen su masu ƙarancin yawa da yadda ake kai musu hare-hare babu ƙaƙƙautawa.
I don't know where in the world where a one person or two people
cikin fadin duniyan nan ban san inda mutum daya ko biyu za su yi laifi amma a ɗibiya wannan laifi ga baki ɗayan al'umma ba wannan ba za su tafi su kai wa ɗan yaro mai shekaru uku wata biyu wadda bai ko san abin da ke faruwa ba hari a halaka shi wannan yayi munin gaske mai fafata kan neman tabbatar da adalci CEO cibiyar tabbatar da tsaron ƙauyen Adamma a Gabe Sani ya yi kashedi cewar wannan zai iya kawo tashin-tashinan da zai shafi tsaron ƙasar in ba tashi aka yi aka magance shi ba.
When any group within the society is alienated or subjected to any form of discrimination,
mutane cikin jama'a suka rinƙa samun tirsasawa da nuna bambanci yana samar da yanayi da zai tada zaune tsaye ya ta'addanci da yin karan tsaye wurin zubda jini. Wannan irin bambanci na tusa rashin yadda a ƙasa ya haddasa ɓacin rai wanda zai iya jawo turjewa a cikin ƙasar ya yi maƙarƙashiya ga hakikanin halacci da yadda da aikin gwamnati. Da zaran an rabu da mutane da ake nuna wa bambanci babu kariya hakan na haifar da tunanin rashin adalci ya sa a yi ƙoƙarin ramuwa. Shugaban ƙungiyar ƙasa na masu kiwon shanu Imam Hannafi Sunday ya yi imani akwai buƙatar a tunkari lamarin ta fuskan ƙasa a samu fahimta tsakanin manoma da makiyaya. Ina akwai doka da ƙa'idodi a ƙasa ko ka gan wanda ya ɓata maka gonarka ko baka gan shi ba kwamitin da aka kafa saboda hakan zai shiga ya magance lamarin amma da yake babu wani tsayayyen doka hakan ne ya sa suke ɗaukan dokar a hannunsu suke abin da suka ga dama. Na tunkari Sheikh Mansur don in ji ko yaya yake jin wannan lamari na makiyaya da manoma za a fito masa a magance shi salin alun.
Kamata ya gwamnati ta tsaya tsayin daka ta kafa dokoki ta tsaya kai don a kiyaye fitindun da suka yi tasowa. To ina jin abin da ya kamata gwamnati ta tsaya tsayin daka su ta ware mu makiyaya wani wuri da ya zama inda suke kiwo ba za su shigo cikin gonakin mutane ba. Ka kuwa sai tsaya layin ɗinsa wannan ina jin shi da iya yanke wannan takaddama da su shiga tsakanin su makiyayan da manoma. To ina jin gwamnati ya haka shi ne da ya fi alheri.
Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaida Ridwan Abbas da wannan rahoto. Sai dai a halin yanzu ƙasar Kamaru na fuskantar ɓullar cutar annoba wato ta ƙyanda kenan inda kusan yara 5,000 ne suka kamu da cutar yayin da wasu 18 suka mutu sakamakon cutar sannan hakan ya faru ne a gundumomi 100 a cikin 200 da ke ƙasar. Maimunatu Sadu ta aiko wani da ƙarin bayani.
Akalla yara 4,677 ne suka kamu da cutar ƙyanda, 18 ne suka rasa rayukansu a cikin gundumomin lafiya 100 daga cikin 200 na ƙasar Kamaru, inda Dr. Tatiana Jikisi, babbar likitan lafiya na jama'a, ta ba mu bayani akan cutar dalla-dalla.
La rougeole, comme vous le dites, bien c'est une
ƙyanda cuta ce mai saurin yaduwa. Tana bayyana ne daga ƙwayoyin cuta waɗanda galibi ke haifar da zazzaɓi mai tsanani. Tana haifar da hauhawar zafin jiki ga yara da pimples da ke bayyana a kan fata. Likitar ta jaddada mana waɗanda za su iya kamuwa da cutar da hanyoyin kamuwa da cutar ƙyandan. Yara masu watanni 6 cutar ya fi shafar su. Iya kama mace wacce take ɗauke da juna biyu sai kuma wanda garkuwar jikinsa ya ragu. Ana kamuwa da cutar ta hanyar tari, atishawa ko ta hanyar facewa yaro majina. Har idan mutum bai yi allurar rigakafi ba to yana iya kamuwa da cutar. Domin yakar wannan mummunar cutar mai saurin yaduwa, ofishin ministan kiwon lafiya na Kamaru ya sanar da gudanar da allurar rigakafi ranar 28 ga watan Yuni zuwa 2 ga watan Yuli 2023. Yara 'yan watanni 9 zuwa shekaru 5 ne za su ci gajiyar wannan rigakafin. Wuraren da za a samu masu yin rigakafin kama daga asibitoci, wuraren taro, wuraren da ke wuyar isa, sansanoni 'yan gudun hijira da makiyaya masu yawan aura. Maimuna Tusado, sashen Hausa na muryar Amurka daga Douala a kasar Kamaru.
A gaida Maimuna Tusado da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Tare da fatan ana cikin koshin lafiya, Halima Abdurrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Madalla, to a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu tattauna yadda ake fuskantar wasu gungun mutane masu yin amfani da kafofin sada zumunta wajen yin lalata da ƙananan yara mata, wato pedophiles a Turanci, da kuma yadda iyaye za su riƙa sa ido tare da kare 'ya'yansu daga fadawa tarkon miyagun iri da suka mamaye kafofin, waɗanda a yanzu suke cimma muggan manufofinsu ba tare da an cika gano su a kan lokaci kafin su aikata ɓarna ba, sai kuma matakan da ya kamata masu ruwa tsaki a gwamnatance su riƙa ɗauka don yaƙi da matsalar. Maudu'in yau ya samo asali ne daga labarin da ya yi ta yawo a dandalin Twitter na wata yarinya 'yar shekara 14 da ta kashe kanta bayan fadawa tarkon wasu gungun mutane da ke yin lalata da yara ƙanana a TikTok, waɗanda suka kai ta ga ɗaukan ranta da kanta. Bari mu fara sada ku da Malama Hauwa Mustapha Babura, ƙwararriya a fannin ilimin matakin farko na yara kuma ma'abociyar amfani da kafofin sada zumunta wajen fafutukar kawo sauyi a cikin al'umma da ke da zama a ƙasar Amurka, wacce ta fara mana bayani akan wannan batu da muka dauko.
Abin da muke tattaunawa abu ne wanda ya shafi wato yarinya a shekara 14 da aka waye gari a satin nan kanta dauki ranta da kanta a bisa dalilin halar rayuwa da ta shiga ciki wanda hukumomi suka saka kansa a ciki domin taimakonta, sai dai kuma abun bai kare akan alkhairi yadda ake zato ba. A matsayina na malamar yara wadda take da ilimi akan tattalin kwakwalwar yara a kan fannin zaman duniya a takaice zance, ina ganin akwai wani muhimmin bangare na koyo a rayuwa wanda a yanzu shine yake tasiri yake tashi a kasashen duniya da suka ci gaba, wanda shine abin da ake kallo da zai tallafa wa yara su samu rayuwa mai inganci. Wannan abu kuwa shine tushen duk wani abu da za a koya wa yaro da zai zama wato a kalmar Turanci independent a rayuwa, da kuma zai zama na wato yana iya sarrafa tunaninsa. Me nake magana a ka shine social emotional learning, kamar gini ne da za a ce maka ba za ka gina gida ba babu foundation. To wannan social emotional learning da well-being shine tushen tattalin tunanin yaro tun daga farko. Wannan social emotional learning yana tallafa wa yaro a gurin da zai tantance yadda zai dauki mataki akan abu idan ya same shi. Kamar yarinyar da ta dauki ranta, wannan abu ya zo ya same ni, na rasa yadda zan yi, ya zan yi lura da shi. Maimakon ta dauki ranta, tana iya tunani mai kyau akan wani mataki. To idan yaro ba shi da wannan tushe tun asali, idan rayuwa ta zo ta yi tsanani tun da rayuwa sama da ƙasa take, a lokacin da ta yi ƙasan da ba ta da kyau, to yara a matsayinsu na kowane mataki ne da suka girma ba sa iya tantance tunani mai kyau yadda a zan yi wannan, ya zan yi wancan.
Shin akwai yiwuwar idan aka hana yaro amfani da na'urorin zamani za a samu sauƙin wannan yanayi da yara ke fadawa a ciki a kusan duk ƙasashen duniya?
Wato rashin ba wa yaro damar neman ilimi ta hanyar zamani, wato su kwamfuta, su wane ne yanar gizo, ba shi ne zai killace yaro daga shiga hatsari ba. Tunda in za a zauna a yi tunani mai inganci, yau in kai ne gobe ba kai ba ne. Ni a matsayina na malama, abinda muka karanta muka yi research muka gani, akan ka hana mutum abu ya kamata ka koya masa hatsarin abin menene maganin abin menene cutar abin kuma idan na shiga ciki yaya zan yi in fita to wannan hanyoyi da zaka ba yaro ya fuka hana shi saboda akwai lokacin da dole ne ya fito ya fuskanci wannan rayuwa tunda a duniya ita ake ciki idan kai ka hana yaro zai fita zai gani a wani guri to rashin taimakon yaro da fassanin hanyoyin cutarwa ga hanyar sada zumunta na zamani da kuma hatsarinsu ya fi cutarwa ga yara akan a basu ko kar a basu amma kamar yadda na ce idan ka koya wa yaro kai ne matsayinka a gurin yaro da zai kalle ka ya yadda da abin da ka faɗa sai kuma fa ka gina wannan aminci a tsakaninka da yaro ko da kai mahaifinsa ne ko kuma kai hukuma ne babu yadda za a yaro yana kallon mutum wanda yake taken cewa shi ne hukuma yau kai ne zalunci yau kai ne kai abin rashin gaskiya ya kalle ka yadda da kai kallon ka zai a matsayinka na macuci farko daman waye a rayuwar dan adam uwa uba saboda haka da ɗan uwa da suke a kusa su yaro yake fara tashi ya gani ya fara koyi aka ce the best teacher for yara is the environment to menene environment iyalin mutum na farko su ne kafin ka fita waje ka ga bari ya zai maka malaminka kafin ya zama malaminka bari ne a gurinka mu manya da Allah ya bawa manyantaka akan yara mu ne muke da responsibility mu yadda za mu yara su yadda da mu kafin mu zo mu ce za mu tashi da bulala da kurari ni ne babba dole ka bi ni
to malama taya dukan masu ruwa da tsaki za su iya bullowa wannan lamari dan samu fita mai dorewa
yanzu dai kasashen da suka ci gaba kamar kasar nan ta America ko da dai gashi nan su ma zaki ga suna samun yaransu a cikin matakai marasa kyau na peer pressure na matsalolin rayuwa jin maganar hukuma ko jin maganar iyaye tunni suka fahimta cewa lalle ya kamata su yi bincike su ga menene yake faruwa akan tunanin kwakwalwar yara tunni suka fito da kudade wanda ba zan iya fassara iyakacin su ba suka yi investing akan research akan wannan bangare na tattalin kwakwalwar yara zancen yaya za a yi hukumomi su zamana cewa sun san hanyoyin da za su iya bullowa yaran zamani da suke a cikin irin wannan mataki domin kada garin neman gyaran gira a rasa ido kamar yadda ya faru ga wannan yarinya akasari a zamanin nan zaki ga yanda ake koyarwa da yaro dole kamar yadda nace a farko ya canza so da hukumomi da iyaye da duk wani wanda yake da damar ya saka baki akan tarbiyyar yara dole shi ma kwakwalwarsa da tunaninsa ya canja yaran zamanin nan su ne aka zo da su a yayi wanda a yanzu muke da hanyoyin sada zumunta ba kawai zumunta suke yadawa ba indai da za a dauki wannan kalma ne directly kamar yadda turanci yake cewa literal translation a hanyoyi ne na wasa kwakwalwa da canjin tunani da kuma canjin ra'ayin dan adam wanda a da ba mu da wato hanyar sanin su a duniya gaba daya kuma yanda babba zai ga wannan hanyoyi na sada zumunta ba haka yaro zai gani ba akasari ma ba yaro kawai ba irin wannan information technology yanzu da muke ciki har manya yana bata musu tunanin su saboda ba su da abin da muke kira tools da za su iya tafiyar da rayuwa a irin wannan abu to a zamanin nan hanyar koyar da yaro ko yara ta canza kowane malami haka zalika iyaye da community members duk al'umma ya kamata su san cewa yaran yanzu daban suke suna kallon wanda za su iya trusting kafin su yadda da kai to idan kuwa gaskata mutum da dubawa ka ga cewa eh wannan shine gwani wanda zan iya bi na yadda da shi to shi gwanin malamin ko iyayen menene asalin hanyar da suka tasa wadda za ta iya saka yaran nan ya kalle su a wannan mataki
Allah shi kyauta to masu sauraro gabaki daya kuma anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na muryar Amurka ni Halima Abdul ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
to yanzu kuma ga sakonni da ka aika mana sako mu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rijau yake rusau da gwamnatin jihar Mutaneja Umar Muhammad Bago ke yi a birnin Minna hakan yayi daidai garin cewa yana yin hakan ne domin gyara ba barna ba dama kuma shi gyara idan za a yi dole ne wani ya ji dadi wani kuma ya ji ba dadi saboda haka gwamnati Bago a ci gaba da gashi kawai
sai kuma wannan sakon da ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna mika sakon ta'ziyar rasuwar Sheikh Suleiman Azari limamin masallacin Dallacin Katago Alhaji Adamu Kuda wanda ya rasu sakamakon hatsarin mota. Allah ya ji kansa da rahama da gafarta masa ya sa aljanna Firdaus ce makomarsa.
To jama'a duka abinda zamu iya kawo muku kenan, sai kuma can da dare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya shirya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na wannan la'asariya Al Santos Baba Yakubu Makirini daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.